Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Kumel tare nake da Hanifa Kabir Isa da masu sauraron abokan aiki muke ba muku wannan shirin a yau ranar Talata 14 ga watan Disamba shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Kwararru sun yi tsokacin cewa takunkuman farko da gwamnatin Biden ta sanya wa Koriya ta Arewa tamkar wasu alamu ne kawai waɗanda ba za su yi tasiri sosai ba. A jiya Litinin, Prime Minister Israela Naftali Bennett ya ce yana mai kyakkyawar fata biyu bayan ziyarar tarihi ta kwana biyu da ya kai haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta bayyana wani shiri na fadar shugaban Amurka ta White House na girke tasoshin caji 500,000 ma motoci masu amfani da lantarki.
Tokanin labarin kenan aka saurara. A daidai lokacin da rashin zaman lafiya ya kaiwa wasu 'yan Najeriya makura, an yi kira ga koma ga mahallici.
Wurin yin addu'o'i da yin alkunut, mu je mu koka izuwa ga Allah ya yaye mana wannan masifa da ta addabe mu a arewacin ƙasar nan, musamman na zubda jini da sace-sace.
Haka kuma za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta mutunta batun sayar da wasu hukumomin madatsun ruwa 12.
Kuma mun raye kogunan nan guda 12 ba sai da su za a yi ba irin yadda ake sai da hannun jari, a'a ba haka magana take ba. Abin da ake tsari yi shine.
To sai a kasance da mu cikin shirin danjin cikakken bayani. Kamar kowace ranar Talata muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustafan Sokoto zai kawo mana, amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. Kwararru sun yi tsokacin cewa takunkuman farko da gwamnatin Biden ta sanya wa Koriya ta Arewa tamkar wasu alamu ne kawai waɗanda ba za su yi tasiri sosai ba akan yadda gwamnatin Koriya take tafiyar da batutuwan 'yancin jama'a ko kuma shirinta na makaman nukiliya da masu linzami. Joshua Stantos, wani lauya a nan Washington wanda ya taimaka wajen rubuta shirin dokar tabbatar da kakaba takunkumai da manufofi akan Koriya na shekarar 2016, ya ce tamkar wani gamin gambiza ne mai sassauci da manuniya akan manufa waɗanda suke da alaka da turbar kare haƙƙin ɗan adam ta duniya. Wannan wata hanya ce da ma'aikatar Baitul Malin Amurka take cewa tabbas Koriya ta Arewa tana da wani muhimmanci ga kokarin da Amurka take yi wajen ba da ƙarin haske akan yadda ƙasar take take haƙƙin ɗan adam, a lafazin Mr. Stantos. A jiya Litinin ne Prime Minister Israela Naftali Bennett ya ce yana mai kyakkyawar fata biyo bayan ziyarar tarihi ta kwana biyu da ya kai haɗaɗɗiyar daular Larabawa lokacin da ya gana da yarima mai jiran gado na daular Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ziyarar ita ce ta farko da wani shugaban Isra'ila ya taɓa yi, sannan ta biyo bayan kyakkyawar alaka da ƙasashen biyu suka ƙulla a shekarar da ta gabata ƙarƙashin yarjejeniyar da aka sanya wa suna Abraham da gwamnatin Trump ta shiga tsakani a cimmawa. Shugabannin biyu dai sun tattauna ne dangane da zurfafa dangantakar tattalin arziki da kasuwanci. Labarin suna zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wata babbar nasara ga masu kare tsirarin jinsin mata da maza, a makon da ya gabata ƙasar Canada ta haramta jinyar kawar da zama ɗan luwaɗi, ɗabi'a da ke manufar canzawa ɗan adam jinsin da ya fi raja'a a kai ko kuma gwammace zama mace ko namiji. Dokar ta ayyana duk wani yunkuri na sa mutum cikin wani yanayi na canza masa irin jinsin da ya fi so a matsayin wani babban laifi, haka ma mayar da yin hakan wata sana'a ko kuma ɗaukar wani ɗan ƙasar Canada zuwa wata ƙasa don a canza masa irin jinsin da yake ganin shi ya dace da shi. Prime Minister Justin Trudeau ya yaba da haramtawar a shafinsa na Twitter cewa wannan ɗabi'a ce ta ƙasƙanci kuma abin ƙi.
In an zuma kaɗan, Hanifar sake da labarai, amma kafin nan, ƙaruwar har-haren 'yan bindiga da ya kai ga ƙone matafiya a yankin arewacin Najeriya. Lamarin ya sa ƙungiyar Jama'atul Nasrul Islam bada umarnin addu'o'i a masallatai da majalisan karatu da kuma makarantun allo domin samun mafita game da matsalar tsaro a kasar baki daya. Isa Lawal Ikra ya hado mana da wannan rahoton.
Oni motar matafiya a jihar Sokoto da kashe wasu masallata a jihar Niger da kuma hawhawar hararin yan bindiga a wasu sassan arewa maso yamma a yan kwanakin nan dai sun tada hankalin al'umma da dama a Nigeria. Abin da ya sa mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar wanda shine shugaban kungiyar jama'atu ya bada umarnin dukufa wajen addu'o'in neman mafita a game da matsalar tsaro a wannan kasa. Dr. Khalid Abubakar Aliyu shine sakataren kungiyar ta Jama'atu Nasrul Islam ta kasa baki daya kuma yayi karin bayani game da wannan umarni.
Bayan an dubi dukkan abubuwan da suke ta faruwa da tabarbarewar tsaro, an yi rubutu, an yi koke-koken, an yi duk abin da za a yi, to kawai sai aka ga to maganin wannan al'amarin Allah. Gurin yin addu'o'i da yin al-qunut, mu je mu koka izuwa ga Allah ya yaye mana wannan masifa da ta'addabe mu a arewacin kasar nan, musamman na zubda jini da sace-sace, wanda kuma da ƙarshe abin da ba mu taba gani ba shine a fara kuma babbaka mutane a ce kuma babu abin da ya faru.
Ba ku ganin wasu za su ce kamar an ma makara?
Ba a makara ba, shekara da shekaru muna cewa ai al-qunuti, amma kuma wannan ai ba a taba samun inda in bindiga za su samu mota kinna mata ta su babbaka mutane ba a taba wannan ba sai wannan yanayi. To shi yasa mu ma muka dauki wannan abin da wannan muhimmanci.
Dakta, wasu ƴan ƙasa suna ganin kusan komai sai an saka siyasa, kila wasu su ce ba ku ganin kamar wannan sanarwar ta ku tana nuna nuna raunin gwamnati ko gazawa take nan.
To ka san duk abin da kai kowa da yadda zai kalle shi, dan Allah dan Annabi, yanzu babbace mutane su soye su kone su zama gawayi a ce ai addu'a Allah ya dakile wannan abin sai a ce ya zama siyasa.
Dama dai wasu ƴan ƙasa da dama na ganin dabarun gwamnati kan magance matsalar tsaro sun riga sun kare, sai dai kawai a koma addu'o'i. Ko da yake dai masani kan harkokin tsaro Manjo Yashin Komairtaya ya ce komai kokarin gwamnati dama akwai bukatar hadawa da addu'o'i.
To abinda haka yake nuna shine su da kansu wayannan shugabanni ko malamai sun gamsu da cewa lalle gwamnati tarayya wadda yake alhakin tsaro yana wuyanta ne ta kasa samar da tsaron da ake tsammani. Kuma kamar yadda can baya ake faɗa cewa sai dai addu'a sai addu'a, to an kawo gaban dai yanzu kowa ya yarda sai addu'a kenan.
Kuna ganin bayan dukkanin dabarbaru da shawarun da kuka bayar addu'a ta iya zama ita ce mafitar ƙarshe?
Fa'ida ma ga shugaba bayan kokarinsa duk abin da ya kamata ya rika yi na gudanar da gwamnati shine ya kasance yana sa Allah a gaba, domin duk dabararsa ba za ta isa ya iya yin komai ba akai face ya hada da roƙon Allah.
Me za ku ce wa masu ganin in aka ce a yi irin wannan addu'a kamar to ana nufin ba a tare da gwamnati kenan kamar inda ake alakanta irin wannan a baya?
To wannan al'amari ne wanda da ita gwamnatin ce da kanta dama can wancan karan ma suka rika tsinuwa da nuna cewa wancan gwamnati ta gaza, to shine abin da yasa suka tsorata suke ganin bai kamata su ma a yi musu. So abin da ya zo yanzu shine an kai irin wancan yanayin, ba lalle ne kuma za a addu'a sai an tsine gwamnati ko kuma dan ba a santa ba. Ai addu'a ana neman mafita ne, ya zamanto cewa duk irin abin da ma gwamnati za ta yi Allah ya dafa mata. Ni abin da nake dauka kenan akan an ce ai addu'a.
Wannan dai shine karo na farko tun bayan rantsar da shugaban kasa Muhammadu Buhari a matsayin shugaban kasa a shekarar 2015 da wata kungiyar addinin musulunci ta bada gamamman umarni ga dukkanin al'umar musulmin dake Nigeria dan yin keɓaɓɓun addu'o'i da nufin magance matsalar tsaro a kasar baki daya. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Nigeria.
To Allah ya kyauta a gaida Isa Lawal Ikra, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga Hanifa dauke da kashi na biyu na labarin duniya.
Jiya Litinin, mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta bayyana wani shiri na fadar shugaban Amurka ta White House na girke tasoshin caji 500,000 ma motoci masu amfani da lantarki EV a matsayin wani bangare na shugaba Joe Biden na wadatar motoci don tafiye-tafiye marasa nisa da masu nisa. Harris ta yi wannan sanarwa ce yayin wata liyafa a wata tashar motocin lantarki da ke wata karkara a jihar Maryland a wajen Washington, babban birnin Amurka. Shakka babu, makomar harkokin sufuri a ƙasarmu da ma duniyar baki ɗaya ita ce wutar lantarki, a cewar Harris. Ta ƙara da cewa idan ƙasar mu ta iya ƙirƙiro motocin lantarki da cajin su da kuma gyararsu, hakan zai yi matuƙar tasiri kan lafiyar al'ummomin Amurka karfin tattalin arzikin kasar da kuma kare duniyar mu. Sau biyu cikin 'yan kwanaki an sace kayan abinci na tallafi da aka tanada ma 'yan Habasha da ke fama da tsananin yunwa daga wurin ajiya na hukumar samar da abinci ta duniya da ke arewacin Habashar, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Litinin. Da yammacin ranar 10 ga watan Disamba, wani gungun masu ɗauke da makamai waɗanda ake ganin sun fito ne daga ƙungiyar ɓangaren sojojin Habasha ko kuma wasu dakaru masu alaƙa da sojojin na Habasha sun kutsa cikin rukunin gine-ginen hukumar tallafawa waɗanda bala'o'i suka riske su da ke Kwambalta. Suka yi gaba da tirelolin abinci wajen 18 da ƙarfin tsiya, a cewar mai magana a madadin Majalisar Ɗinkin Duniya Farhan Haq ga manema labarai. Ya ƙara da cewa mutanen sun yi amfani da tirelolin abincin a wurare daban-daban don amfanar kansu. Ya ce an mayar da tireloli 15 amma har yanzu ba a san inda sauran ukun suke ba. Lafiyar ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya da masu alaƙa da su ita ce muka fi baiwa fifiko har yanzu, kuma muna kira ga a gaggauta sako ma'aikatanmu, abokan hulɗarmu da kuma motoci, a cewar Haq.
Labaran duniya kenan, aka saurara da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. Gwamnatin Najeriya ta musanta batun sayar da hukumomin madatsun ruwa 12 da ake da su a ƙasar. A wata hira ta musamman da ya yi da wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta wayar tarho a Abuja, ministan albarkatun ruwa Suleiman Adamu ya ce hukumomin madatsun sun dade a ƙarƙashin kasafin kuɗin gwamnatin tarayya, don haka za a mayar da su su zama masu zaman kansu. Ga yadda hira ta kasance.
Honorable Minister, da gaske ne za a saida madatsun ruwa da ake da su guda 12 a wannan ƙasa ta mu Najeriya?
Kuma mun raye kogunan nan guda 12 ba sai da su za a yi ba irin yadda ake saida hannun jari, a'a ba haka magana take ba. Abin da ake tsari ni shine shekara da shekaru sun dogara ne kacokan akan kasafin kuɗi na tarayya, wato budget, da ayyukan da suke da gyaran madatsun ruwa da gyaran magudanan ruwa na noman rani, duka daga asusun gwamnatin tarayya suke. Abin da ake so a yi shi ne a mai da su su zauna su zaman kansu a hankali-hankali, kuma ba gaba ɗaya za a ɗauko wannan abin ba. Ana so ne su inganta samun kuɗin shiga ya zamana ba sai sun dogara akan kuɗaɗen da gwamnatin tarayya take sa a kasafin kuɗi a kowace shekara ba.
Menene yasa aka kafa su tun farko tunda ana da magudanan ruwa ko ina a ƙasar?
To abin da ya faru tun misali kamar 1973 lokacin da aka yi wani gagarumin fari da aka yi, a lokacin ne gwamnati ta ga cewa ya dace a yi madatsun ruwa da dama a ƙasar nan, saboda a dinga tanadin ruwa wanda za a yi noman rani da shi, saboda a wannan lokaci wannan fari da aka yi an sha wahala kwarai da gaske. To aka fara da hukuma ta Chad Basin, daga baya kuma aka yi ta ƙara hukumomin raya kogunan nan har yanzu muke da guda 12, wanda kuma kafa su ba wai ya danganta wai ko da iyakar jiha ba ne ko iyakar ƙaramar hukuma, wato ba wai a siyasance ne aka kafa su kamar yadda ake jihohi ba, a'a an kafa su ne akan yadda kimiyya ta nuna ina ne kogunan suke, aka yi musu wato iyaka dangane da yadda yanayin kogunan ƙasar nan suke. Shi yasa zaga akwai kogin Niger ta sama, Niger ta ƙasa, Benue ta sama, Benue ta ƙasa, da Chad Basin, da Sokoto River, da Benin Owena, da Ogun Oshun, da Cross River, da Anambra Imo, da kuma wato Niger Delta kamar haka.
Zan so in san hujjar kafa su inde ba a siyasance ba ne kamar yadda kai bayani.
An yi su ne kuma an yi kwaikwayo da wani tsari da yake a America na wani irin wannan wuri, ana ce mishi Tennessee Valley Authority. Na wato akwai kogin Tennessee a America wanda a lokacin shekaru ya kusa 100 yanzu ana fama da talauci a America. Gwamnatin America ta kirkiro da wannan Tennessee Valley Authority wanda yazo aka haɓaka noman rani, aka haɓaka harkar makamashi, wato irin wutar lantarki ta madatsun ruwa, wato wanda ke kira hydro power. To ya zama na wurin nan ya inganta tattalin arziki ya kawo sauyi sosai daga tsabar talauci aka samu ingantaccen wato tsari na wanda ya haɓaka tattalin arziki wannan wuri mutane suka fita daga talauci suka zama masu arziki wanda kuma har yanzu yana nan aiki wannan Tennessee Valley Authority to irin shi ne muke so mu yi akan haka aka tsaro wa'annan hukumomin raya koguna su zama masu zaman kansu suna tallafawa wato harkar tattalin arziki na wannan yanki da suke ciki
a gaida Madina Dora drone tattaunawa da ministan albarkacin ruwa na Najeriya Suleiman Adamu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:39:60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo voahouse.com domin sauraron shirye-shiryen mu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 12 da kusan minti 16 na dare yanzu kuma sai shirin mu na gaba
saka mai wuya
madam ko dai ai su ba da ku suke ba ai sun ba sa san ka ko dai sa ba su kai da wani misali bari muka sarata barayi gurin maliya lokacin da aka zo a kabo da sauran gurin hukuma ne ya ba su kudi sai aka ce kar su karba me ya kawo wannan
dukka ni dai a iya sani na da shi yau shekara 25 tun 1996 wallahi ban taba ganin ya shiga rigimar da yake da gaskiya ba kuma wallahi ban taba ganin rigimar da yake shiga ita nasara ba
jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri full na tsaka mai wuya wai me yasa tsohon gwamnatin jihar Kano Sanata Kabiru Gaye ya janye jikinsa daga bangaren tsohon gwamna Malam Ibrahim Shekaroni ya kuma yana tare da gwamna Ganduje a rikitin siyasar APC da ke gudana a wannan jiha din wannan na daga cikin abubuwan da zamu duba a shirin yau ga kuma Mahmud Ibrahim Kwari wakilin mu na Kano da ya shirya mana wannan muhawara tsakanin Alhaji Ahmad Haruna Zago da kuma Honorable Zakari Ibrahim Sarina
wai me ne ma ya jawo har kuka shiga wannan halin kaka na kai din nan
ba halin kaka na kai ba na farko dai jami'a ta gaji haka na biyu kuma mu abinda muke so mu gaya musu wayannan mutane
shi wai sababa muku wannan
abu wato rashin hakuri na wannan bangare wato na bangaren shi mai girma Sardauna wato sun ci da
Sardauna ne kenan ya
a da shi mana dole tunda sun ja shi dole da shi a ciki duk da kuma
ya shigar kansa ko
a an ja shi saboda ina so in tabbatar maka
da haka shi tsagan
a matsayin mu ba ai ba ta tsage ba ina so in gaya maka cewa wato ina so in gaya maka
amma wace rawa shi
don Allah ka tsaya ka tsaya ki sarda sako don ka gane yanda abin
yake kai ga sakon naka tunda nan gaba
to me kake so ka ce
tunda ka ce shi Sanata Ibrahim Shekarau shine ya kutukutun tsaga muku jami'a wace ranki ne ta
ba maganar kutukutu ba wato abin da nake so in gaya maka shine yau kamar sati guda mun zauna a jami'anci mun kallaci wayannan mutum guda 7 ko 8 wanda suka zo suke
wanda kuke wanda kuke
radin ba ma so mu je ga wannan amma wato sai muka duba muka ga kowanne daga ciki wato dalilin da yasa ya shiga wannan rigiman wato ta sha bamban da ta dan uwansa ina so in tabbatar maka gaba daya wato ba alƙibla ɗaya suka dosa ba haka sai muka gane dai cewa wayannan mutane sun shiga wannan rigima ne dai wato sun dauki mataki ne cikin fushi kuma wannan cikin fushi da suka dauka wato lalle kam duk mutumin da ya dauki mataki cikin fushi zai zo yi ladama amma tunda dai mutanen mu ne mutanen nan tare muke da su shekara da shekaru mutanen nan muna da bukatar su a zabubbuka masu zuwa
Alhaji Ahmad Haruna Zago kaji Honorable Brian Zakari Sarina fa yana cewa Sanata Ibrahim Shekaru shine ma ya kamata a yake da laifi domin shine ya dara musu jami'an nan gidaje
ban ce ya dara mana ba
ko a gurin ku
bai dara mana jami'a
ko a gurin ku wa kuke zargi da wannan wato wuta da ta
wato mu a gurin mu su Zakari Sarina da shugabannin da suke rike jami'a su suka gara mana jami'a na farko
shugabanni ke
suka rike jami'a domin tun farko ma dama akwai dan mowa akwai dan mora wajen su bari mu ka misali a lokal gamar dina
dan batta
kare ne wadawa yake ciya ma sai aka cire shi saboda ni sai aka sa wani wanda aka kawo din sai na dauko kudi ma 1.5 million naira na bashi da shi ko je ayi aiki alfahari nace idi ku tashi ku tafi ku je kuma zaman nan ka fahimce ni kaga idan a cire kananka kuma ka dauki kudi ka bada kace wannan sabon cire
ya baka kace saboda kai aka cire ba demokradiya ake
a'a ba da kudi ai su ba da kudi suke ba ai sun ba sa sanka ko gaisa ba su kai da wani misali kuma ka sarrafa barayi barin maliya lokacin da aka zo a Kabo da farin zuwa annan hukumar ya ba su kudi sai aka ce kasu karba me ya kawo nan
kawo suna cewa misali kamar gwamna Ganduje ya nade hannunsa abubuwa suna ta tafiya saboda watakila suna garawa layin da yake so kai kuma yanzu kana cewa ba a shi shugabannin jam'iyya na riko su ne suka yi mukutukutu har ma aka
ba mance su ba su suka yi mukutukutu ba ina cewa ku
suna garin gwamna Ganduje zaka iya cewa
ba zan iya cewa garin ta ka ban zo kan wannan ba dalili na shine akwai abubuwa da yawa wanda ba na so in faɗe su yanzu za a gane wa yake da gaskiya rantsuwa da zai ka fara ko ba zai ba ka san shi ne ko in na kun wani suka fito yanzu za a gane zai ka fara na kunsa ko ba zai ba za ka wannan ba abin da yake nan abin da zai san nuna maka shine ita jam'iyya da ka ganta nan kamar rumbu ne ka ɗebo haɗin ka zuba ba ka isa ka ce ka san kwayarsa ba sai ka ko kwashe ka sai ka bauna ciki amma ba wanda zai ce jam'iyyar ta ce ko ta wani da wani ce kurin ba da zuwa wani su abin da suke yi kenan abu na biyu
ya za mu ce mu jami'a ta mu
akwai bidiyo akwai komai ku ce ta mu ce
a yanzu a rage mu duk abubuwan nan duk harkokin nan duk kwamitocin nan da ake da harkar jam'iyyar nan da ake yi ba da kai ake yi ba ai da kai ni na san ko kwamiti ko ba zan iya lissafa kwamitoci wanda
idan ai da na ba da gudunmawa asan kwamiti
kuma kai da aka zo ka tsaya takara kai kace za ka tsaya takara ba wanda ya hana ka cewa ka je ka sai form ba wanda ya hana ka ka dawo da form ba wanda ya hana ka ka zo ka yi screening ba wanda ya hana ka
to duk wannan nayi
kaman
kuma na zabe
to ai ba maganar wato ko ba maganar kai ka ci zabe bane wannan ko abin dariya kake
wannan zakar sarina
haka
gabanin wannan abubuwa suna jajiberar su an jiyo sanatocin nan guda uku a Abuja da wasu ƴan majalisa wanda tare suka yi wannan taro kuma har suka rubuta jam'iyya wannan wasiƙa ta korafi ga uwar jam'iyya
sanatoci guda uku
akwai daga baya
suka rubuta takarda
daga baya da aka rubuta wasiƙa
a ba su rubuta takarda
ba kai kamana
yawa sun yi taro ba su kai da rubuta takarda
yawa sun yi taro amma daga baya shi sanata Kabiru ga ya roke da aka rubuta wasiƙa ya ce ba zai sa hannu ba ya dawo
ya sa hannu
ba ka ganin
ya sa hannu a wasiƙar
watakila shi ma rawar da ya taka watakila ya taimaka wajen zafafa muku irin wannan wato yanayi da kwatsun cika ya ce
to mu dai ko kama abin da shi da sungu sanata Kabiru da ya yi mana magana ya ce gaskiya ne ya je taro kuma an tattauna amma ɗaya daga cikin matsalolin shi ne ya gaya wa 'yan kwamiti ɗin cewa fa wannan al'amari dukkanin mu ɗin nan muna iya ganin gwamna ba ta haka za mu kullo wannan lamari ba mu tashi mu je idan yau ɗin nan muka je muka samu mai girma kalimul islam muka ce muna so mu gan shi babu yadda za a yi minti goma in dai yana wannan ƙasar ba mu gan shi ba mu je mu tsiye shi ai da wakar ya ce farai kuwa mu gaya masa cewa ga matsalolinmu ɗaya daga cikin sun ce ba a shawara da su ba a yi da su ba a kaza duk wannan abubuwa ne wanda yake ba sai sun je sun kwata kansu lokaci ba sai sun je suna zuwa Abuja suna dawowa wato ko suna farfadar abubuwa wanda ko ba zai wa jam'iyyar kyau ba wannan abin da ya tabo gwamna wasu arruwan ne zai iya maganin wannan matsala
ko dai magoya baya ko kuma a cikin jigajigan ku suna cewa suna ma zargin shi Kabiru gai kamar da wani yanayi na fuska biyu
ba wani fuska biyu
ya kai ma
dattijan taka ce in ya ga za a yi kuskure ya gyara
abubuwan da suka tattauna da
wato
ran shekarau
mamaki ma nake da shi zakar sai da kira magana wannan zama da aka yi ta ni a ciki da hoto na ma ciki a gaba na aka komai a gaba na Kabiru ga yazo a gaba na suka zo gaba ɗinsu abin da yake bani mamaki da shi
sannan ya bayyana muku sirri
takardar ma da aka rubuta da farko aka ce shi Kabiru ga kusan shi ne initiative cewa harkan nan ba a yi da su ya je ofishi ma ne Ibrahim shekaru daga nan
wato dan ba mutum fa ya ce ba a yi da shi ko ba a yi masa shawara ba fa ne fiye wa jam'iyya ko gwamnati ba
wato takardar aka yi ta kai shi
ba fa ne fiye wa jam'iyya ko gwamnati
ba wannan akwai sanin Kabiru ga ci
amma kuma ai ya ce
da aka kai shi ba gaskiya bane hatta waɗannan position da za a raba wane me yake nema wane me yake nema, waye ya sai form, waye bai saya ba. Kabir ga ya karbi shi a dinsa. Kabance ni. Shi ya sani.
To kaga ba za mu iya ganewa ba domin da shugabancin da kuka rubuto wannan jeran abun nan din naku ba mu ga mu
daya
wanda ya.
Mu ne maka jira tun an muka fada. Mu ne maka fada tun an lamus.
Ato
ku da kake alamun ku jira ku fada
wannan yan takaran mu muka fada
yan takar to kaga mu kaga alhamdulillah
yan takaran mu
yan kwarefa yi ku jira yan takaran ku
sai sai ku
mun kuma ba mu iko
eh to amma babu da kabiri ga kaman
ga
tantance da mu ya ta masa
ka ce ga
ya na kabiri ga ga layin
mu kaman sai halakni
ba
haramun bane
yawa
ka fahince ni halak ne kace ga yan takaraka
amma
ne kace ga yan takarata
amma Allah ya ji interview
tun da kai ga
yan
layin ina zuwa dai
Alhaji Ahmadu wannan magana ta Kabir Gaya baka ce mun komai ba game da abin da zargin da ya fito daga wadai ko dai magoya bayan ku ko kuma ku da kanku ma cewa ya dauki sirrin ku ya kai ma gwamnati
to madalla to jama'a nan zamu tsaya sai rana wato mu zo mu shiga da duba rawar da shi Senator Kabir Gaya ya taka a cikin wannan rikita na jam'iyyar APC wani yanzu da wannan rikitan da APC take fama da su shin kofa ta bude wa jam'iyyar PDP kenan sai mun dawo rana wato yanzu ka madadin Alhaji Ahmadu Haruna Zago da kuma wannan rabin Zakari Ibrahim Salina bakin mu kenan da wakilin mu Mahmud Ibrahim Kuli ya gayyato mana da wannan muhawara ni ne Ali Musa Farsa Kota a Washington DC huta lafiya
to madalla ga da malamai yanzu kuma ga wannan sakon
manuniya
shirin manuniya sabon shiri ne na muryar amurkan da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a kasa baki daya
ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki
shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance
kasan nan ta talauce ba dan komai ba saboda ba a taba sata kudaden al'umma tunda muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin
shirin manuniya ma zai rinka waiwaye
ba shi yasa ba mun kace gwamnati ta ita ce babban Boko Haram
ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe 6 na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya
to madalla donon ku muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaici
cewa kararru sun yi tsokacin cewa takunkuman farko da gwamnatin Biden ta sanya wa Koriya ta Arewa tamkar wasu alamu ne kawai waɗanda ba za su yi tasiri sosai ba hakan yadda gwamnatin Koriya take tafiyar da batutuwan ƴancin jama'a ko kuma shirinta na makamashin nukiliya da masu linzami mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta bayyana wani shiri na fadar shugaban Amurka ta White House na girke tasoshin caji 500,000 wa motoci masu amfani da lantarki EV a matsayin wani bangare na shugaba Joe Biden na wadatar motoci don tafiye-tafiye marasa nisa da masu nisa
to madalla a gaishe ki masu raro ana muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi zamu da muku da wani sabon shirin da karfe 8 na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin ƴan ƙasa da hukuma kafin mu sallama muna miƙa sakon fatan alkhairi ga iyalan marigayi Abdullahi Ma'aji Matawallan Kwantagora bisa daurin auren ƴaƴansu Amin wato Amin Abdullahi Ma'aji da amaryarsa Sayyida Ibrahim wanda za daura ranar juma'an nan mai zuwa a garin Ringim dake jihar Jigawa Allah ya sa ayi lafiya ya kuma bayyana ma'auratan zuriya daye ba yanzu a madadin Hanifa Isa da sai ni gabatar da shirin da kuma Salamun Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Peter ni Sarfira Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar da garin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya assalamu alaikum